cikin amincewarsa da yardarsa rayuwarmu ta iso wannan shekara yau ga mu'a ɗaya ga watan Ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake daidai da 18 ga watan Fabrairu shekara 2026 miladiyya. Allah ya nufa da yawanmu ta kawo wannan lokaci bayan rasa shekara da aka yi tun bara da muka zauna a wannan majalisi domin jin fassara da ma'anonin ayoyin Alƙur'ani da kodon abin da Allah ta'ala ya sa muka fahimta. Gashi kuma bana ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sake kawowa rayuwa. Za mu ci gaba da wannan aiki mai matuƙar wahala wanda yake da buƙatar takatsantsa. Kullum na ambatawa ko da manyan malamai suna gwagwarmaya wajen fassara ayoyin Alƙur'ani domin su riske irin ma'anonin da suka yi kusa da lafazin Alƙur'ani din a cikin wani yare kamar yarenmu na Hausa da sauran yarurruka, su ma suna yin gwagwarmaya wajen tsintan kalamin da shi ne ya fi dacewa ballantana kuma irin wanda suke almajirai. Fassara Alƙur'ani a cikin wani yare abu ne wanda yake mai matuƙar wahala, domin shi Alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ne da Larabci. Balarabar littafi ne wanda ya sauka da wannan yare na Larabci wanda yake mai matuƙar fasaha da balaga da kuma cika, wanda wani yare a cikin yarukan duniya bai kai shi ba. Shi yasa duk lokacin da ake kokarin fassarawa to sai ka ga abinda malamai suka fi ambatawa sai dai su ce maka fassara ma'anoni, wato ba za a ce maka fassara kai tsaye ba, sai dai ai kokarin idrakin ma'anar da ake son a isarwa mutane kuma su fahimta. Don haka muke yin abin da takatsantsan muna kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taƙaita mana kurakuran da za mu yi, ya taimake mu wajen isarwa da ma'ana wacce ta fi dacewa. Lallai a cikin wannan shekara da ta gabata mun yi rashe-rashe daban-daban na 'yan uwa waɗanda ake tare da su, kamar yadda ba ma taɓa mantawa da malaman waɗanda suka gabata, da 'yan uwanmu da iyayenmu da suka gabata, muna ƙara musu addu'a. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu. Ba za mu manta Sheikh Muhammad Kabir Ahmad ba, wanda wannan majalisi shi ne ya kafa shi tun shekaru masu yawa da suka wuce, kuma yanzu Allah cikin ikonsa rabuwa mu da shi yana duk da shekara uku kenan. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kai haske kabarinsa da sauran dukkan ƴan uwa waɗanda suka gabata. A cikin wannan shekara mun yi rashin ƴan uwa waɗanda ake tare da su a hidima ta addini da hidima na da'awa. An yi rashin dattawa waɗanda ake tare da su masu ƙoƙari a kan hidimar addini. Muna addu'a gare su kamar malam baba ne barde wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara rabuwanmu da shi watanni da suka gabata. Kamar Alhaji Murtala mai zare wanda yake makwabtakan wannan majalisi, su ne masu raya wannan masallaci, suke tsaye a kayansa, ɗan uwa ne da shi ma an daɗe da shi a cikin hidima ta addini, shi ma yanzu watanni kenan rabuwanmu da shi. Ba za mu manta dattawa waɗanda suke tare da mu ba a kowane lokaci, kamar irin su Alhaji Usman Mamman Kwanji wanda shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wa'adi na rabuwa, da sauran da yawa waɗanda ba zan iya tuna sunayensu kai tsaye ba. Muna musu addu'a Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu. Muna kuma addu'a da jaddada ta'abiyya har ilau ga dukkan wato ahlus sunna na wannan ƙasa, musamman ƙungiyar jama'atu risalatul bid'a wa iqamatus sunna na rashin babban malami masu gwagwarmaya wanda su ne suka assasa gwagwarmaya na ƙungiyar izala tun tale-tale. Tun ana da ƙarfi har aka tsufa Sheikh Habibu Yahaya Ƙaura, wanda shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya amshe shi bai wuce wata ɗaya ba da ya gabata. Dukansu muna musu addu'a Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu. Mu ma wa'adin muke jira, muna roƙon Allah ta'ala ya sanya inna mu ya zo ya same mu a yanayi mafi kyawu. Wannan wata da muka zo cikinsa, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya zamanto mana mabuɗin alheri na lahira da mabuɗin alheri na duniya. Allah ya sa muna cikin wanda za a ƴanta su a cikin wannan wata gabanin ƙarewarsa. Allah Ubangiji ya datar da mu wajen yin ayyuka waɗanda ya yarda da su. Insha Allah, kamar yadda muka saba, muna yin karatu ne a cikin Radul Azhani ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah, tare da ta'aliki na Idahul Ma'ani wanda Dr. Abubakar Aliyu Albani ya yi na ɗan gyare-gyare da kuma ƙarin bayani a wasu wajaje a cikin shi wannan littafi na Radul Azhani. Kamar yadda yake al'ada na ƙungiyar jama'atu risalatul bid'a wa iqamatus sunna, akan yi tafsiri da shi wannan littafi. Amma kuma ba zai hana cewa idan an ga waɗansu bayanai, kamar yadda ɗabi'ar karantarwa ta kasance, aka ga waɗansu bayanai waɗanda suka fi inganci a kayan abin da aka kawo a nan, to sai a aje wanda yake nan ɗin bayan an gabatar da shi, kana a tsayu a kan wanda shi ne fi inganci. Ko kuma wani Allah ko wani waje inda maganar ta ɗan ƙuntata, to in Allah ya sa an tsinkayi wasu bayanai waɗanda suka ƙara wadduha al'amarin, to nan ma duka babu laifi akan kawo irin waɗannan bayanai gwargwadon ɗan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka hiddina a kayansa. Fatan mu dai mu samu fahimta wacce take mai kyau, muna roƙon Allah ya datar da mu, kana kuma mu isar domin a sauke ita wannan amana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wajen faɗan abin da yake shi ne daidai, ya kuma ba mu kyakkyawar fahimta wajen abin da za a isar na saƙo, kana kuma
ya ba mu karfin imani yadda zamu amshi dukkan sako da muka samu na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mu tabbata shi domin babban riba ga mutum shine ya ji sakon Allah ya ji sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a datar da shi wajen fahimtar abin kana kuma yin aiki da abin da ya fahimta din sakon ya kai zuwa gare shi to wanda ya samu haka insha Allah to lalle ya samu dacewa daga wajen Allah subhanahu wata'ala da haka dukkan gogwarmayar tamu a ƙarƙashin wannan take kekkewayawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaqa a bara karatun namu mun tsaya cikin suratul zariyat domin ko alama ta man dage a wajen ba kana kuma ina tsammani mun tsaya kan aya wato ta 19 to amma za mu sake komawa kan aya ta 15 domin siyakin maganar daga wannan gaba din ya tashi sai kuma mu ci gaba zuwa ga abinda Allah subhanahu wata'ala ya nufa za mu karanta kamar yadda muka gabatar da karatu makon abin nan a shekarar da ta gabata bana ma za mu karanta za mu gabatar da karatu insha Allah tare da Allama Muhammad Nasir Diallo wanda shine zai dinga ja mana baki mu kuma muna yin bayani na abin da Allah subhanahu wata'ala ya sa aka fahimta muna roƙon Allah ya dace da mu gabaɗaya a Ramadan kuma kan aya ta 15 insha Allah cikin suratul zariyat
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
نعم الله سبحانه وتعالى يأتي إن المتقين في جنات وعيون لليسوا ما ستتقوا سنة شكين وتع الجنة بساتين an kira ta aljanna yana nufin gona ko lambu aljanna an kira ta da wannan suna ne tare da cewa akwai gine-gine da wasu abubuwa kuma wanda ma Allah subhanahu wa ta'ala ya san me ya tanada a ciki amma Allah ya sanya mata wannan suna janna saboda dashe-dashe da aka yi a cikinta bishiyoyin abinci da wanda yake na nishadi da makamantarsu kuma sannan ta samu daraja cewa Allah subhanahu wata'ala ya mata dashe da hannayensa kamar yadda hadisul qudsi ya ambata to Allah ta'ala yake lallai masu taqwa suna da aljanna wa uyun kuma da marmari ta jirgi hawan da yake gudana a ciki. Kamar yadda nake na sha ambatawa, ita aljanna aka yi kwatance ne da abin da muka sani wanda muke sha'awarsa. Domin a ja hankalinmu a kwadaitar da mu zuwa gaban Allah wanda zai kai mu zuwa da samun wannan abin da muke sha'awa. Babu abin da yake abin sha'awa ga mutumin da yake hamada inda Qur'ani ya sauka, kamar ya ga ruwa. Ko ruwa ne na ƙorama ya gani yana ba shi sha'awa. Ballantana a samu rijiya mai ruwa, balle kuma a ce ga ruwan ƙuƙƙugowa yake yi. To wannan an kai gaya wajen samun ni'ima da dausayi ke. To ko da inda mu ma muke zaune, ruwan da yake ƙuƙƙugowa daga ƙasa spring, za ka ga har kwaikwayonsu ake a gidaje waɗanda suke na alfarma, sai a sanya ruwa yana ƙuƙƙugowa kuma yana sake komawa kuma yana sake ƙuƙƙugowa. Alama ne na nishaɗi da ni'ima. Duk inda ka ga ruwa ko abin nan, duk inda ka ga tsuntsaye sun taru a wajen, to biiznillahi ta'ala za ka ga akwai ruwa a tsakani. Alama ne na ni'ima. To kaga ana kwatanta mana cewa cikin aljanna waje ne mai ni'ima. Kuma Allah ta'ala ya ce akhidhina ma atahum, wato suna fasar abinda aka ba su. Akhidhin, ba a sanya maka iyaka da abin da kake da bukata cikin aljanna. Sai abin da kake so, sai abin da kake bukata. Annabi Allah ya sanar da Allah ya sanar da aljanna cikin Qur'ani ya zauna. Zama ne shi da ai kafin Allah ya sanar da shi abin da ya kaddara da ba zai faru. Kada shi ma cewa da aka ji wa shi ba ta ba ku da rin a ba da kai. Cikin yin ba a yammacin duk inda ku ka ko rama ta ce a ku ji na a da ku suna ba a da ku da aka ba ba na ba ku iya da wani zuwa ɗan yi a duk da yi ba a cikin gidan da a kan da ba na ta mu ga ku wani abin da Ubangijin su ya ba su mina tawafi na sakamako mai kyau. Innahu, ai lalle su kanu qabla zalika, sun kasance gabanin haka. Ai qabla dukhulihim aljanna, kafin su shiga cikin aljanna din nan kenan, to suna duniya muhsinina, suna masu kyautatawa fi duniya tun a nan duniya. Shi idan mutum yana so ya zan ya shiga aljanna kuma ya kamfaci abin da zai kamfata ba tare da kaidi ba, to zamanto a nan rayuwarsa ta duniya yana mai kyautatawa. Kaga wannan shine abin da ya sanya suka samu shiga aljanna, har ma aka ba su abin da aka ba su suke tamfatarsa ba tare da iyaka ba. Innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, sun kasance kadan ne kwarai ma annan ta'kidul illa, ko wasu suka ce za'ida ce, wato kanu qalilan min al-layli yahja'un, kadan ne kwarai suke bacci da daddare. Kaga wannan yana nuna wa ashe sallar dare tana sanyawa mutum ya samu kyakkyawan sakamako na shiga aljanna. Idan aka ce al-huju shine an-nawm bil-layli, baccin da za a yi da daddare ba da rana ba, shi ake ce da shi al-huju. An-nawm suna ne kawai wanda yake jami'i da ya haɗa dukkan nau'in bacci. To amma an ce al-huju, to baccin dare ke nan. Kamar yadda an ce ƙailula, shi kuma baccin da ake tsakiyar rana, shi ake cewa ƙailula. Shi nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, kadan ne kwarai suke yin bacci da daddare. Ayyana mun ma din nan za'ida ne ta'kidul qilla wa yahja'un khabaru kana li wa qalilan zarqu ayyana mun fi zamanin yasirin min al-layl, suna yin bacci bacci dan kadan da daddare. Wa yusalluna aktharahu, kuma mafi yawan dare shine suke sallah. Wa huwa tafsirun lil ihsan, wannan an fassara maka abin da ake nufi da ihsan din da aka ambata aka siffanta su da shi. yayin da aka ce innahum kanu qabla zalika muhsinin wato sun muhsinai ne suna yin ihsani to ihsanin nan shine sai aka fassara shi nau'in sa shine suna yin bacci kadan da daddare ma'ana suna yawan tashi da daddare su yi salloli na nafila kenan ashe sallah ta nafila tana sanya mutum ya shiga aljanna kamar da yake tabbata cikin wannan hadisi wanda Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo cikin Musnad hadisin Abdullahi ibn Salam dai ne daga cikin shugabannin Yahudawan da ke zaune a kusa Madina cikin mutanen Banu Nadir shi Abdullahi ibn Salam a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ya sauka a Quba shi ma yana cikin jama'ar da suka je su ga Annabi saboda ya karanta alamu na annabin karshen zamani a cikin At-Tauba yana so yayi kwakwati yaga cewa shi din ne ko ba shi ba yace farkon lokacin da yaga Annabi sallallahu alaihi wasallam akan taguwar sa ya ganshi ya sauka a Quba lokacin da ya iso Quba sai ya ganshi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ayyuhan nas yana cewa ya ku mutane sai yake cewa afshu salam wa ati'u ta'am wasilu arham wa sallu wan billayli wan nas niyam tadkhulu jannata bi salam Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ku mutane afshu salam ku zama su watsa sallama a tsakaninku sannan annabi ya ce wa ati'u ta'am ku zama masu ciyar da abinci ga waɗanda suke masu bukata wasilul arham ku zama masu sada zumunci wasallu wan nas niyam ku rika yin sallah lokacin da jama'a suke bacci ku ku tashi da daddare kuna yi in kun yi waɗannan tadkhulu jannata bi salam to za ku shiga aljannar Allah cikin aminci lokacin da ya ganshi yana faɗin haka Abdullahi ibn Salam yace falamma ra'aytu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadhabin yace lokacin da naga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai na gane cewa wannan fuskar ba fuskar mutum ne makarici ba saboda ƴan uwansa Yahudawa suna cewa annabi makarici ne ba annabi bane ya da'awar shi annabi ne shi kuma da yazo ya ga annabi yace yana ganin fuskar sa yace sai ya gane ya ga fuskar nan yace wallahi ba fuskar makarici bane kuma ya farko abin da ya so mujin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada sune waɗannan kalmomi to kaga karshen da annabi yake cewa wasallu wan nas niyam tadkhulu aljannata bi salam ku rika yin sallah da daddare lokacin da mutane suke bacci to in kun yi haka za ku shiga aljannar Allah cikin aminci kaga wannan kalami ya yi munasaba da abin da Allah subhanahu wataala ya ambata da yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun yace suna cikin aljanna akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kuma an ce su suna kyautatawa kanu qalilan minan layli ma yahjaun kadan ne kwarai suke yin bacci da dare an samu hadithi daga Sa'id ibn Jubair shi kuma ya jiwa daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda Sa'id ibn Jubair babban malami ne tabi'i daga cikin malaman Basra malaman Kufa ba Basra ba almajir Abdullahi dan Abbas ne ya ji Abdullahi dan Abbas yana bayani yana fassara wannan aya kanu qalilan min al-layli ma yahjaun da dama daga cikin al-mufassirun sun fassara ta kamar yadda muka ambata kamar yadda malamin kawo ta nan ai kadan ne kwarai suke yin bacci da daddare ma'ana mafiya yawan dare kenan sallah suke yi ba sa yin bacci a mafi yawan daren su to Abdullahi dan Abbas sai yake da wani taujihi daban na fassara Sayyid Ibn Jubair yace Abdullahi dan Abbas yana cewa kana al-laylul ladhi kanu yanamuna fihi kulluhu qalilan wato ai abin da ayat take nufi daren da zaka same su sun yi bacci gaba ɗayan sa a ciki ba tare da sun yi sallah ba shine kada shi sai fassara shi a haka wato kenan ba kowane dare ne daren da zaka samu har sun yi bacci gaba ɗayan sa ba su tashi sun yi sallah ba to shi yafi karanci a rayuwarsu sai fassara shi haka ma'ana kenan ai kanu alla lailatin tamuru bihim illa sallu fiha shay'an imma min awwaliha aw min wasatiha aw min awsatiha. Ibn Abbas yake cewa zai dare kadan ne kwarai dare yake wucewa face sai sun tashi a cikin wannan daren sun yi sallah a cikin sa ko dai farko farkon daren su tsaya su yi sallah ko kuma ƙarshen daren su yi sallah. To kaga wannan tabbas a taujihi ne wanda yake mai ma'ana kwarai da gaske, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin Abdullahi dan Amr dan As wanda Imam Bukhari da wasu malamai suka kawo ya ambatawa Abdullahi lokacin da yake sallatan dare gaba daya, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shi, sai ya ce masa abinda zaka dinga yi ka dinga raba daranka kashi uku, kashi daya ka dinga bacci kana hutawa, kashi daya ka dinga kulawa da iyalanka, kashi ɗaya kuma ka dinga sallah. To kada sai aka ambata masa haka, kuma aka ce Qur'ani ma ya dinga raba shi kashi uku yana sallah da shi a cikin dare dan tashi saukewa Qur'ani yake gaba daya. To kada wannan da aiki da dama daga cikin sahabbai suke yi yana nuna cewa kamar misali Abubakar Siddiq farkon dare yake yin nawafil dinsa, kamar Abdullahi dan Umar lokacin da ya tsufa shi ma yakan yi haka, sai nawafil ɗinsa farkon dare ya wuce sa tun farkon dare. Abinda ake nufi farkon dare ba wai ana nufi farkon dare kamar irin karfe 8 ko abin da ya kama da haka ba, ma'ana in ka raba dare kashi uku sai ka dauki kashin farko, mun gane ko? To kaga wannan fassara ta Abdullahi dan Abbas tare da cewa dai da dama daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan waccan fassarar ce, wani cikin tabi'i Hassan al-Basri shi abin da ya ambata ya ce ya ɗauki rayuwarsa sai ya kwatanta ta da rayuwar magabata, ba rayuwar magabata ba, sai ya kwatanta ta da rayuwar 'yan aljanna kamar yadda Allah ya ambace su a cikin Al-Qur'ani. Duk inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci 'yan aljanna sai kuma ya faɗi wata siffa irin tasu, to Hassan al-Basri sai ya tara waɗannan siffofin sai ya ɗauki rayuwarsa sai ya ɗora ta akan wannan siffofin ya ga yaya maki nawa zai samu, muhasabatun nafsi kenan, ya ce abin sai ya tsorata shi shi ne, sai ya ce sai ya ga ashe su 'yan aljanna kanu qalilan min al-layli ma yahjamu cikin dare kaɗan ne kwarai cikin dare suke bacci, mafi yawan dare su kullun sallah suke yi. Kaga Hassan al-Basri yana da fahimta kenan saban ta Abdullahi dan Abbas, mun gane. Don haka Hassan al-Basri da ya gama bincikensa ya ce sai kuma ya ɗauki waɗanda suke yan wuta su ma sai ga sakacinsu yana da yawa, to sai ya ce sai ya fahimci mafiya zaɓaɓɓun mutane a cikinmu, in ji Hassan al-Basri, mafiya zaɓaɓɓun mutane da suke nan ya ce akasari sun faɗa ne a cikin nau'in da ake cewa khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an, sai ya jefa mutane a wannan Hassan al-Basri ba, wanda a gidan Annabi aka daine shi, matan Annabi ne suka daine shi, Ummu Salama har shayar da shi take yi, kowa ya san shi a duniyar ilimi, sahabbai suka karantar da shi kuma ya kai matuƙa wajen salaha. Amma kaga ga irin abin da suke ambatawa, to mu kuma in mun dora namu rayuwar yaya za mu kasance kenan. Al-muhim dai abin da ake nunawa mafiya yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, akan cewa mafi ƙarancin wato a dare kaɗan ne kwarin suke yin bacci, mafi yawan dare sallah suke yi. To sai Allah ta'ala ya siffanta su da haka. قلت ما أنا أفكر بما يكي تيوى ومن أقام خمس صلوات في المسجد مع الجماعة وان دي سامو يكي سيدة صلو ليبيا أما صلى تي تارد جمعي كل من أكيد وصلى الجمعي كل يوم أقوى نوني فهو نفسين ما دي تيوى شما يشيك تكي موسنون يسمى توقنس الجنة شما وقليلا من الليل ما يهجو shi ma za a iya riskanta shi ga waɗancan, in ma bai shiga cikin su dai tabbas ba a iya cewa ya zamanto musu dan take baya ko. To in ma ka sake ka take baya a mutanen kirki aka shiga aljanna da kai kasira. Eh to mun muna fata Allah ya sa mu a cikin sahun gaba ne. Eh Allah ka dace da mu. Bayan wannan ba su tsaya a haka ba, idan suka yi sallah da daddare wabil ashabi kuma lokacin sahur, abin da ake nufi lokacin sanyin safiya, lokacin da asubahi ta gabato, kun san ko ana tsananin zafi, mutane suna ta zufa da daddare, idan asubahi ta kusa to zaka ji iska ta canja. To wannan shine wato as-sahar, kamar yadda Allah ta'ala yake najjaynahu bis-sahar. Wato sahar shine waqtus suhur, as-suhur shi kuma shine cin abincin da ake yi domin yin azumi, as-sahar kuma shine lokacin da ake cin wannan abincin, jam'i sa shine as-sahar. To Allah ta'ala yake wa bil as-sahar ay jam'u sahar wa huwa waqt ma qabla al-fajr, lokacin da yake zuwa kafin al-fajr ya fito. To a wannan lokacin kuma hum yastaghfirun, su masu wannan sallar daren da aka musu alƙawarin aljanna kuma suna jin istighfar a wannan lokaci, yaquluna suna cewa Allahumma ghfir lana, Allah ka gafarta mana. Kamar da ya tabbata cikin hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka kawo daga Abu Hurairah, Allah ya kara masa yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ila as-sama'i ila as-sama'i ad-dunya, a kowane dare Allah subhanahu wa ta'ala yana sauka saman duniya. Ya saukar Allah take ba mu sani ba, amma tunda manzon Allah da yake kowane makhluki sanin Allah ya faɗa, to a hakan yake. Amma isabu wato sauka ne wanda ya dace da Ubangiji, mu ba mu san yaya saukar sa take ba. To Ubangiji yana sauka bisan duniya, hina yabqa thuluthul layl al-akhir, lokacin da ɗaya bisa ukun dare na uku na ƙarshe ya rage, in ka raba dare kashi uku, kashi na farko ya tafi daga faɗuwar rana zuwa fitowar al-fajr, ka raba shi kashi uku, kashi na farko ya tafi, kashi na biyu ma ya tafi, to daga kashi na ukun nan ya fara, a wannan lokaci ne nuzuli na Ubangiji yake kasancewa. Ya kuru kuma Ubangiji yakan yi shaida, man ya da'uni fa astajiba lahu, wa zai kira ni na amsa masa, man yas'aluni fa a'tiya, wa zai roƙe ni na bashi, man yastaghfiruni fa aghfira lahu, wa zai nemi gafara ta in gafarta masa. A wannan lokacin Ubangiji yana wannan shaida, kuma a kowane dare ne. To kaga shine Allah subhanahu wata'ala su ya ambata su waɗancan ɗan aljanna da aka musu wannan alƙawari al-musinun, bayan sun kasance suna raya dararensu. Kuma idan lokacin sahur ɗin nan ya zo, ba lokacin sahur dab da cin abinci da ake faɗa ba, a lokacin da alamu na al-fajr ya so mu gabatowa, lokacin da zaka ji zakara ya fara cara ko, alamun kenan al-fajr yana kusatowa. To a lokacin ake so mutum ya kammala sallolinsa na dare, sai kuma ya zauna ya ta istighfari, astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai, ya roƙi Ubangiji abinda zai roƙa, min khairai dunya wal akhirah, alherin ta duniya da lahira, a lokacin ake so. Kaga waɗanda suka saba yin sallar tahajjud a masallatayya, sau da yawa zaka ga akan yi wani kuskure, akan fara sallah zaka ga aka sami ƙarfe ɗaya ko ɗaya da rabi, sai kaga an gama kuma ƙarfe uku, haka ne ko, zuwa uku da rabi. To kaga a wannan lokacin shine lokacin wannan as-sahar, sau da yawa sai kaga mutane kuma sun je sun shantake ko su saka alam ko kuma su bada sallahu akan a tashe su za su ɗan yi bacci. To wannan lokacin shine asali lokaci mai tsada wanda ka rasa, lokacin ne Ubangiji yake maka wannan shelar, lokacin ne Allah ya ce wa bil ashabi hum yastaghfirun, a lokacin sahur, wannan lokacin sanyin safiya, sanyin gabatowar asuba, a lokacin suke neman istighfar suke istighfar suna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta musu don haka a wannan lokaci sai ka daure kai ta roƙon Allah subhanahu wataala alherin duniya ka roƙe shi alherin lahira ka nemi gafara daga kurakuran ka roƙe shi aljanna sa mai tsadan nan to Allah ta'ala ya sake faɗa wata siffa ta waɗannan yan aljanna ba a ƙare a nan ba wa fi amwalihim kuma har ila a cikin dukiyarsu ma da Allah ta'ala ya mallaka musu haqqun akwai wani haƙƙi da suke fitarwa su bada lissaili ga wanda ya bara wanda ya nema ya nema a taimaka masa ya so ya bida suna bashi wal ma'rumi da kuma ma wanda aka hana shi ya je shi ya yi bara da wanda aka hana shi ya bayyana wa kansa ya bayyana yana da bukata shi ne al ma'rum mala yace al muta'affifu alladhi la yas'alu li ta'affifihi wato mai kamun kai wanda baya roka baya bujirowa kansa ma yana da bukata saboda kamun kai yana da kawaici amma fashi fashi to ana so su gane hatta irin wannan su ma su ba su Allah subhanahu wata'ala cikin alqur'ani game da ambata yana siffanta waɗansu talakawa an ce ya sauka ne dangane da ashabu suffa talakawan sahabbai waɗanda suka iyo ƙaura suka zo suna jiran ko ta kwana duk lokacin da za a kawo hari su suna shirye amma fa tumbunsu bai cika ba kullum ba su da abinci ba su da gida ba su da komai sai warki a ƙugunsu akasari sun zo aka musu rumfa jikin masallaci suna zaune sai dai a sa musu tankar dibino mutum in ya zo wucewa ya je gonarsa ya dawo da dibinai ba za su roƙe shi ba ba za su nuna suna da bukata ba to shi ne zai zo da tankar abin nan nonon dibino sai ya rataya musu mabukaci idan ya zo sai ya tsinki kwaya ɗaya ko kwaya biyu ya je ya zauna ya ci ba zai ɗauke gaba ɗaya sa a gabansa ba saboda ya san ƴan uwansa ma za su zo su bukata to irin waɗannan an fi tsammanin cewa a kansu wannan aya ta suratul baqara ta sauka wanda ta goyi bayan wannan aya ta cikin suratul zariyat da muka karanta inda Allah ta'ala ya ce للفقراء الذين أوسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعبد تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا كان سي الله يكاو وتسبى تاسو تلكاواني يا كراسو يا شيء فقراء كباير قوانا نسكى تلكاوان مبقاتا الذين أوسروا في سبيل الله وان دعكا سألسوا سبودا الدين الله باسا تبيعهم وتتقوينيا ta neman abinci saboda hidima da suke ma addinin Allah anan ne duk wani mai hidima a addinin Allah malamai suke dan farashi amma asali ta sauka akan wadancan ne la yastadimuna darban fil ardi wanda ba sa iya yin kasuwanci a ban kasa ad-darbu fil ardi shine tafiya da za a yi sasannin duniya domin me domin yin kasuwanci yadrubuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah to duk wanda ya fada cikin ad-darbu fil ardi ba sa samun daman yin tafiya yin kasuwa saboda tawayiya da suke ta addini ya hasabuhumul jahilu agdiya wanda bai san hakikan lamarin su ba kullun kallon mawadata yake musu minan ta akufi saboda suna da kamun kai ba za su roje su roƙa ba ba za su bujiro da kansu ba ta'arufuhum bisimahu za ka iya gane su da alamunsu dan za ka ga alamun rashin wani lokaci tare da su eh la yas'aluna an-nasa ilhafa ba za su je su dinga roƙon mutane kuma da naci ba to kaga a wajen shine Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa ɗan aljannan nan da aka ce za a ba su aljanna al-musinun bayan sallar dare da suke yi bayan istighfarin da suke yi to a cikin dukiyarsu ba suna kokari su fidda wani haƙƙi wanda za su ba wa nau'in mutane biyu nan akwai wanda shi zai zo shi ya nuna yana da bukata kuma yana da bukata to sai a bashi akwai wanda shi ne yana da bukata amma wallahi ba zai nuna yana da bukata ba ba zai so ya yi bara ba ba zai so shi ya bujiro da kansa ba to shi ma alamo irin wannan shi ma a bashi to kaga waɗannan ayyuka suna sanya mutum ya shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi na Imam Bukhari da Muslim wanda Abu Hurairah aka samu daga Abu Hurairah yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysal miskinu alladhi yamudduhu al-uqlatu wal-uqlataini a wata riwaya al-luqmatu awil luqmatay, ba shine miskini ba wanda noma daya ko noma biyu, a wata riwaya ma at-tamratu wa tamratay, ba shine miskini ba wanda dibino daya dibino biyu daga an bashi ya koma ba naira 50 naira 100 naira 20 an bashi shi kina ce Allah Allah kai gaban annabi haka ma suke faɗa ko kaga kuskuren ne wai Allah ne ma dan sako zai kai gaban annabi to ba irin wannan sune miskine ba wanda manzon Allah ba sune hakikanin miskine ba a suna cikin miskine su ma amma hakikanin miskini wanda ya kamata a kula da shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walakinnal miskina alladhi laysa lahu ghina yughnihi shine wanda bashi da wadatar da ta ishe shi kullun cikin nema yake kullun sai ya fita ya nema yana samu watakila yana da sana'a sai yana yi sana'ar faci yake yi a ga wuta yake sayarwa a yankan farce yake yi a abin nan malamin LEA ne kullun yana karin yaje karantar da yara albashi daga ya kare a kwana uku shikenan ya sake dawowa back square shi ma miskini to wanda bashi da abin da zai wadatar da shi amma bai fasa nema ba kullun yana kan nema amma bai wadata ba wayastahi kuma yana jin kunya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma annabi ya ce la yasalun nasa ilhafa yana jin kunya ya roki mutane ko kuma annabi ya ce yana jin kunyan ya roki mutane da naci in har yana bujiro da bukatarsa in abu ya kai ya kawo ya ce ka wallahi gargar dan tashi har yanzu ba a samu an kai musu ma abin abinci ba abin da za su dafa ba kuma gashi an ga da kyar ya fidda wata naira 100 a aljihunsa ya dan ware ta yayi haka ya juya ya saka a aljihu to ai daga ganin mutum a wannan yanayi ka san bashi ya fidda naira 100 ko 200 ya juya ta ya juya ta ya saki nadewa ya sa a aljihu yana ta sake sake can kuma sai ce ka ya kamata dai mu je mu nemi abin da za ka kai magidanin nan ai ba roƙa yi ba amma ya dan bujiro ne an san bashi da shi yana jin kunya ne ya roƙa to irin wannan don Allah in kana da shi taimaka masa ka shiga cikin wadanda Allah ta'ala ya ambata ya ce wa fi amwalihim haqqun lisa'i wal mahrum kar ka jira sai ya kaskantar da kansa wallahi akwai wanda ba zai iya kaskantar da kansa ba ko yana da bukata to daga ya ka fahimta taimaka masa to irin wannan idan mutum ya aikata shine yake gadar masa da shiga waccan aljanna da Allah subhanahu wataala ya ambata ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun kuma Allah madaukaki yace wa fil ardi kuma ku sani dangane da kasa kai tsaki karantawa sai ga kamar ni kadan ke ta bayani
fa fil ardi ayatun lil muqini wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
الله تعالى يقول وفي الأرض كما هل إلو دنقنا دكسا ban kasa da ake ganin sa al-ard min al-jibal duwar wasu ne wal bihar tekuna wal ashjar bishiyoyi wal thimar bishiyoyi masu ƴaƴan itace wanda baci sauran ciyayi da tsirrai wagarin hada duk abin da ya bayyana a ban kasa Allah ta'ala ya ce a cikin su ayatu akwai wata aya duk abin da ka duba wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid da abin da ka duba zaka ga akwai ayat da ke nuna Allah din shine Allah to wa fil ardi a cikin kasa ban kasa da abin da ke bayyana a cikin ta ayatun akwai ayoyi dalalatun ala qudratin Allah subhanahu wa ta'ala wa wahdaniyyati dalilai da suke nusarwa a fahimci kudrar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kadaituwarsa amma lil muqinin ga wadanda suke da sakantancewa wanda ya sakakance da lamarin Allah ya san Allah shine abin bauta ya san dukkan iko na Allah ne subhanahu wataala ya san babu wanda ya isa ya fusgi wani abu daga ikon Allah Allah shi ne mamallakin kayansa, to yana fahimtar duk abin da ya gani zai gane ƙudurar Allah a cikinta. Duk abin da ka gani za ka ga akwai ƙudura ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce wa fi anfusikum, kai hatta a cikin ku kawunanku ba, ku karan kanku. Idan ka yi la'akari da kanka za ka ga akwai ayoyi da Allah Subhanahu wa ta'ala ya sanya. Yanzu misali magana da ake yi da kuma jin magana da ake yi, wannan kawai ya ishe ka. Ta yaya magana take fitowa? Ta yaya kake samun magana ta fita? Yaya kake ga shi kome ina idan ya zo zai yi sai magana take fita? Wani idan abin ya haɗe, ya haɗe mai ina, ya buɗe baki, ya buɗe baki, amma ko ba sai iya magana ba dole sai haƙura. Kai kuma ga shi magana kawai kake ta yi. Ya abin ya faru? Wannan kada ya isa ya caja maka ƙwaƙwalwa. Kasancewar Allah Subhanahu wa ta'ala shi ne Allah yake da wata ƙudura da iko nasa. Wallahi duk abin da ka duba ya ishe ka ishara ka gane Allah Subhanahu wa ta'ala shi ne Allah. To shi ne Allah ya ce wa fi anfusikum, kai a jikunanku ba. Ayatun aidan akwai ayoyi har ilau, min mabda'i khalqikum ila muntahakum, tun daga farkon halittarku har zuwa ƙarshensa. Da kai da aka fara halittar, ka ga dai Annabi Adam daga lunguwa ka halicce shi, ko kuma ka halicce ku daga dugon mana ya zo shi ga rawaya, abinda ba komai ba kazanta, baka san yaya aka yi hadu ba, amma jikin wannan din aka halicce ka. Tun daga farkon halittar ka, kamar yadda Allah ta'ala ya ambaci wa na akwa a cikin suratul hajj, har aka tafi zuwa ga ƙarshe, har lokacin da aka zo aka fidda ka, sun ma nukhrijukum ithlan sun ma litablughu ashuddakum, kana dan jinjiri lokacin baka san komai ba sai dai a baka labari, jikinka ma tafshi ne da shi, sai ka karye. Yaro ƙarami kan iya karyewa, ba a gane ya karye ba, yana kuka ya ta cara, ana ba shi nono kuma ya haɗu ba tare da wani ya zo ya haɗa shi ba. Yaro jinjiri ya kan iya faɗuwa ba a sani ba, ya ta kuka a rarrashe shi, a rarrashe shi, a ta ba shi nono, kuma a shekare waye, kuma ba a gane kare waye ba, ba ji ainihin sikanin mu ba a san kare kare waye ba, kuma wallahi cikin ikon Allah sai sake haɗuwa kayansa, Allah ya haɗa shi ba kai da sai an sha wahala ba, a saka ice tana abin ya ma ya wuce ice wani, a sa pop ko ba ka ba, a yi ta fama da abin tokarawa ka samu ka haɗu. To shi yaron sai ya gama haɗuwa ba a san ma ya haɗu ba, ba a san ma ya kare ba har ya haɗu. To a jikinka kai kanka mashin ɗin da Allah ya yi a jikinka nawa kake kashewa a jikin mashin ɗin ka, in ya yi matsala wajen maka da kai a canja wancan, a sake yanka injin, a ce bai yi ba daga ƙarshe, a ce a sayo wani injin ɗin, shi ma sai a ga shi ma akwai matsalarsa, nawa kake kashewa kai injin ɗin da yake jikinka nawa ka biya, ya ma ka san injin ɗin yana tafiya, ka ci abinci kuma a sarrafa maka shi, kai dai kaga kai fitsari kuma kai gumi, ka share gumi kuma ka abin nan kuma ka ji kishi ka sha ruwa, haka ne ko? Ka samu hura ka shanye, ka samu gauta ka ci, ka sa duk hada-hada ka saka, kuma sai cikin ya sarrafa, a sarrafa maka shi. To kai kanka idan ka duba za ka ga akwai ayoyi da yawa da Allah ya sanya a jikinka da za ka san ƙudurar Allah. Shi ne Allah ya ce wa fi anfusikum, ai shi ne malai ce min mabda'i khalqikum ila muntahakum, tun daga farkon halittarku har zuwa ƙarshensa. Wa ma fi tarkibi khalqikum min al-ajaib, da yadda aka jajjera halittarku na ababen mamaki. Allamsu bil yadi, hannu shi yake shafa, hannu shi yake damƙa. Ka shafa abu ka ji mai tauri ne ko mai tafshi ne ko mai santsi ne ko mai kaushi ne, da hannu ne yake ji. Waddamukum wal basar waddamu fil aini, idanu shi yake fitar da hawaye kuma shi yake gani, baka gani da baki, da ido ake gani. Kuma idan wani abu kuka ya same ka, kukan baya fitowa ta kunne ko ya fito ta baki, hawayen ta ido yake fita. Allah ya tsara shi hawayen ta ido zai fita. Ka duba za ka yi harasuwa ta baki, ka fitar da abinci ka fitar da ruwa, kuma abinda yake na burtsatsen abinci ba haya zai fita ta duba ba, kuma sannan ta gaba fitsari zai fita da wani abin da yake na ruwan ruwan da Allah ya kaddara yana fita tana. Amma ruwan da yake fita a matsayin fitsari ta gaba shi kuma ba za ka taba ga ya fita ta ido ba, ka ji kana jin fitsari kuma ka zo ka fitar ta ido ko? Amma shi ido ma yana fitar da ruwa, shi kuma ruwan sai lokacin da hankali ya tashi ko aka ji tausayi ko aka ji takaici ko aka ji tsananin zafi da raɗaɗi hawaye na dalilin wannan abin da aka yi shi kuma sai fita ta ido, shi ma ruwa ne. Amma sai Allah ya yi shi nasa ta nan yake fita, ba zai fita ta wata layin ba. Idan kuma gajiya aka yi ko aka wahala ko abin da ya kama da haka ko aka sha zafin rana sai kaga jiki na fitar da shi ma zufa, shi kuma ba zai fita ta wani layin ba sai ta nan. To ko jikin ka ma har akwai ayoyi wan nafas wa shamu wal mukhaif al anfi, numfashi da shakar abu da kuma fitar da majina shi kuma yana zuwa ta hanci, wal kalamu maganar da zaka yi, wal dhawqu da dandano, wal ta'amu shi ma dandanon ne indai a Hausa ne zaka faɗa. Asalin adh-dhawqu da Larabci yana nufin ka ji taste, shine adh-dhawqu. Adh-ta'amu kuma shine ka ji dandano. To adh-dhawqu wal ta'amu duka kan baki yake harci, kaga shi harcen ma zai iya fanyace maka abubuwa da yawa bayan maganar da za ka yi da shi, yana maka waɗansu abubuwa da yawa babban sinadarin da wanda in ka rasa shi za ka gane cewa Allah ya maka baiwa a harci. Kaga a jikinsa Allah subhanahu wa ta'ala sai sanya maka yana fitar da ruwa, ruwan nan shi ne miyau. Miyau ɗin nan yana da amfani, karka damuwar cewa wai babakinka yana yawan miyau, in ka rasa miyau hankalinka tashi zai yi. Dan in ka rasa miyau ba za ka iya cin abinci ba. Miyau ɗin nan shi ne yake da santsi wanda yake zara maka abinci duk lokacin da abinci zai shiga, to wannan miyau ɗin shi yake taimaka ma dan yana da santsi yake jefa abinci, kuma harcen shi yake tunkuɗa maka abincin. In babu harce ba za ka iya hadiya ba, sai dai a dinga maka ɗumuri kamar yadda ake ma doki. Amma harcen shi ne yake tunkuɗa maka abincin, kuma shi yake taimaka maka wajen sarrafa abincin. Haƙarin da yake niƙa maka to harce ne sai ya sarrafa abincin, ya ɗebo abincin sai ya tura shi ƙarƙashin haƙorin da yake so ya niƙa, in haƙorin dama ko haƙorin hagu. Wanda ya gama niƙa harcen shi ne yake ɗebe maka abincin, sai ya bar wannan niƙaƙƙen kuma sai ya tura shi ya shiga wancan, kuma sai ya riƙe shi, shi kuma sai an gama haɗewa wancan tukunna, sai kuma ya sake tura shi a jikin haƙori, haƙori sai ya ci gaba da niƙa. Kuma kaga a jikinsa kake jin ɗanɗano, duk nau'in ɗanɗano a jiki, zaka ji tsami, zaka ji zaƙi, zaka ci ɗaci, zaka ji bauli, zaka ci makaƙi, zaka ci ganci, duk harce ne yake fayyace maka waɗannan. In babu shi kawai abinci ba shi da ma'ana a wajenka, da kaza daga wuta duk ɗaya ne. A in babu ɗanɗano, in harcen ka bashi ya ɗanɗano da kaza daga wuta matsayinsu da, to kuma ina daɗi a nan. Amma kana jin daɗin nan, kana linshe ido, kana jin garɗi, ai shi ne ko ba haka ba? To kaga duk wannan Allah ta'ala ya sanya mu a jikin harcen ne ba kawai, to shi yasa Allah ya ce mana wa fi anfusikum, a jikinku ma kawai. Akwai ayoyi masu tarin yawa da za ku gane Allah ɗin shi ne Allah, kuma ya maka baiwa mai yawa. To don Allah wanda ya maka harce ya sanya maka waɗannan ababe, maimakon ka yi zikiri, maimakon ka girmama shi, ka yi tasbihi, ka yi ta'alili, sai zamanto kuma sai giba za ka yi, sai annamimanci, sai ashariya, sai batsa, shi ne godiya da za ka yi ma wanda ya maka wannan ni'ima. Ai, ko in kai haka baka yi kyautata ba makanka, ka yi butulci. A shi wanda ya maka wannan ni'ima, abinda yake so ya kamata ka masa, azkar, karatun Qur'ani, faɗan gaskiya, hailala, da abinda ya kamata irin waɗannan, shi ne ka yi godiya da gaba. Wa fi anfusikum, yace wa shamu wal mukhalif al anfi wal kalamu wal dhawqi wal ta'amu wal riqi, miyau ke wal aqli da ci wa shurbi da sha fil fami da abaki yake, wa sami wal nam ji da kuma bacci fil udhuni a kunne yake. Me yasa yace bacci kuma a kunne? Yanzu mutum idan yana cikin yin bacci, kana cikin yin bacci kawai sai wani stage ne sai kunna maka loudspeaker a kunne ya kara maka a jikin kullum, turgi ki za ka yi da tashi haka ne ko? Amma in ka ji waje ya yi tsit, to a nan ne kunnenka ko ba kushe ma cewa ke cewa nan jan dan dan ne kunne ko haka ake faɗa ba washar fi mawadihi kuma Allah ya fitar maka gashi a guraren sa a sa ma gashin baki a sa ma gemu ko a sa ma gira yanzu ka da rabarka da gira baka da gashin baki baka da gemu ba ka kan naka kaman bayan kwariya ba za ka dadin gani ba haka ne ko ita kuma mace sai ka ganta ga ta zo assalamu alaikum mun mata amma ga gemu amma ba zai dadin gani ba to kaga sai Allah ya fayyace su mata da nasu maza kuma da nasu fuskacce take da shi amma sai ba mata gemu da gashin baki ba sai aka mata gira kai ma aka mata gira amma sai aka mata gemu da gashin baki haka ne ko to kaga wannan duka aya ce da Allah yake nuna mana a jukunan namu wal gha'id wa rihu min ad-dubur ba haya da idan ciki ya kumbura ana so a sace kaga duka ta dubura wal bawl wal mani wal madi wal wadi wal haid min al-qubur sai Allah ya sanya waɗannan nau'o'in kasantar su ma hanyar su daban ba ta baki suke zuwa ba kaga sai mutum ya zama jama'a ke nan yanzu ya sanya wa mutum duk mafitar guda ɗaya ce mashiga ɗaya mafita ɗaya ka ci abinci ka sha abin sha ta baki kai ba haya kai fitsari ta yi haila ta baki to kuma abin da yi ba ai to sai Allah ya raba mana wal farq bain al-dhakar wal untha fi thadi wal farj sai Allah ya bambanta tsakanin namiji da mace ta wajen nono da kuma gaban su sai aka bambanta musu shi ma'a kun ma'a anna kullu zalika min ma'i dhakar wal untha tare da cewa namijin da Allah ya halitta da macen da Allah ya halitta daga ruwa guda ɗaya ne ruwan namiji ɗaya da ruwan mace aka garwa ya ubangiji ya halitta amma sai bambanta halittar wannan da wannan Allah gani wa min abin wahidin kuma kaga uba ne ɗaya wannan kuma mace wanda ma sai zai su ne yan biyu wannan namiji wannan mace Allah ne ya kan sa aka bambanta halittar ta su wa ummin wahida wa fi ikhtilaf al-alwan wal ashkar wal maqadir haka nan a cikin sassabawa na launi da sassabawa na yanayi wani ka ganshi karamin mutum wani ka ganshi katu wani ka ganshi da manyan kafadu wani ka ganshi da mautsatsiyar kafada haka nan wani fari wani baki kowa da irin tsarin da Allah ya masa wal maqadir da gwargwado wakil arwahi rayukan da Allah ya ba wa wato abin nan kanshin jikin ba arwah wato jam'u ayyukul badan wani zaka ga yana da warin kashi ko wani kuma zaka ga bashi da warin kashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanshi yake sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abu Bakar Siddiq ya zo cikin gawar annabi ya sun sunkuya ya sunbanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a goshin sa sai ya ce ibtahiyyan wa mayyitan ya rasulullah kai kana raye da kana mace ya manzo Allah kanshi kake sallallahu alaihi wasallam wa fil batin kadhalik haka nan a cikunan mutane ba haka nan Allah ya sanya sifatun misla sifatiz zahira siffofi mabambanta kaman yadda siffofin bayyana ma suka bambanta sai Allah ya ce afala tubsiru shin ba za ku lura ba wannan bai ishe mu abin lura ba mu gane kudura ubangiji da ikon sa fatastadilluna bihi ala sanihi wa qudratihi wannan iya nusar da ku zuwa ga wayani wannan aikin kuma ku gane kudurarsa da ikonsa a lokacin da ka san girman Allah ne kake rusuna masa in mutum kaga bai rusuna ba ubangiji ba to bai san girman Allah ba ubangiji Allah ta'ala ka kara mana fahimta mu kara fahimtar girma da iko da kudura na Allah subhanahu wa ta'ala annan ma lokaci ya nan zan da ka ta insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya jara mu cikin ladan mu da kuskure Allah ya kike ya ce bana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم
وعليكم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله da farko tagaddace da kuka timmare suka aika a wannan kungiya ta mai albarka cikin ikon Allah da amincin sa an fara karban taimako daga hannun al'umma da taimakawa marar da muke da su a wannan ƙungiya kuma abin da muka bishara kawo shi ne abin da suka fi abinci kayan sallah na yara mata da maza da kuma kuɗin da za a yi sarrafa don biya musu kuɗin makarantarsu kuma wannan kwamitin cikin ikon Allah ta buɗe asusu a Zaitun Bank da suna ta taro kwamfa Akwan Center lambar akwan ɗin wannan kwamitin shi ne 1-3-1-5-4-4-2 Zenith Bank kuma insha Allah za a rubuta wannan lambar account don a sanar da masallataya da kuma duka gurin da ake tafsir din taimaka wannan ya'a da aka rasu aka bar mu a wajen su kuma mu sani wannan taimako da ake bayarwa ya shafi karatun su na addini da karatun su na zamani da kuma dabi'ar abincin da za su rinka ci da dai kula da su inda ya kamata muna fata ɗan uwa kuma za a kokari kamar yadda aka saba a kowace shekara wannan shekara ma za a kokari a ga an taimaka fi su billahi sannan muna sanar da su waɗanda za su to rubuta takarda ta kwamitin marayu wato ana neman sunan mamacin wato wanda mahaifinsa ya rasu a samu sunansa ko kuma wakilinsa sannan a samu lambar tarfon da in an samu kayan za a kira shi sannan kuma a samu yawan shekarun marayu saboda akwai marayun da ɗan shekara biyu ne in aka kai ya dubiyar ya masa yawa a gidansa so na sannan kuma ana buƙatar bayan shekarunsa da anguwarsa da kuma sunan wakilinsa wani abin dukkan muna nema a wajen abubuwa da za su rubuta takarda kada ka rubuta takardar babu irin waɗannan ababen kuma muna sanar da al'umma insha Allah daga gobe duk tambayar da aka kawo malam za mu ba shi da tafi da ita gida zai bincike akan ta su in ya bincike akan ta kuma insha Allah zai dawo za a karanta tambayar su muna fata za a yi kokari a dinga fitowa da wurin mutanen su amfana da tambayar da malam zai karanta saboda yanzu salon karatun za mu rinka karanta tambaya ne malam zai karanta tambaya da kansa kuma kafin a fara karatu saboda haka mutane su sabu da hurudan su jirgin tambayoyi da suke muna addu'a Allah ta'ala saka a kwanar kare malam akwai ɗan wani da dama da ba su suke buƙatar addu'a wasu ba su da lafiya wasu kuma sun rasu kamar yadda ka fara tuba zuwa su ga sasu ga Allah ta'ala ya ba su lafiya da suka su kuma Allah ta kwata musu ba na sa ni da addu'a
kamar da aka ambata akwai ɗan uwa da dama wanda suka rasu sai da bayan na fara karatu na tuna malam Abubakar shi ma da Allah ya masa rasuwa da aka sani da ɗanbiya wanda shi ma lokaci guda Allah ta'ala ya kawo masa ajali da dukkan ɗan uwa wanda muka ambata da mu da mu ambata mu da suka rasu da iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu ya kai haske kaburbaransu mu kuma idan namu ya zo Ubangiji Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu sabaci a kayan addini Allah Ubangiji ya gafarta mana gurbatan mu dukkan abin da yake zaman tuwa barazana a gare mu a wannan kasa ta mu da rayuwar ta mu ta duniya Ubangiji Allah ya isar mana a kai Ubangiji Allah ya magance mana dukkan barazana dukkan matsala Ubangiji Allah ya kauda mana ita Allah ya yarda mana cikin arzikin mu Allah ya sanya albarka cikin kasuwannin mu Allah Ubangiji ya sanya albarka a cikin gonakan mu Ubangiji Allah ya sanya albarka a cikin zuriyar mu Allah Ubangiji ya shirya da su hanya madaidaiciya Allah ka shirya da matasan mu hanya ta gari Ubangiji Allah ka kare su daga fusgari da shaitan da fusgar zamani Ubangiji Allah ka ba mu shugabanni na gari lalle yan uwa mu dake da addu'a Ubangiji Allah ta kara ba mu shugabanni na gari cikin wannan wata mu dake da addu'a Ubangiji Allah ta kara ya kare al'umma ya kare addinin mu wadanda suka sako mu a gaba suna tsangwamar mu daga ciki da waje a kayan addinin nan da muka yi ruko da shi Ubangiji Allah ka bai da sharan su ya koma kansu Allah ka tsare mana addinin mu Allah ka tsare mana al'umma mu Allah Ubangiji ka shirar da mu hanya mai daciya Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azalima wa makratik wal ghanimata min kulli birr wa salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannati wan najati min an-nar Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna wa ij'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa al-mauta rahatan lana min kulli shar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin